أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد كما يدعى مكة صحابة حدوى أولنا مسلاتي مي البركة إن شاء الله نا النور دكينا موسيتو أبو جادن تفسير القرآن مي جرما bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu. Kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya hada mu da dukkan albarka da ke cikin wannan wata na Ramadan. Ibadu da muke na azumi da sallah da makamandansu muna roƙon Allah ta'ala ya amsa mana. Salloli da muke gabatarwa na farilla da nafila da addu'o'i muna roƙon Allah ta'ala da mafi girman sunayensa na Al-Hayyu Al-Qayyum da Allah ta'ala ya amsa mana. Iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ƴaƴanmu da ƴan'uwanmu da aminanmu da suka riga mu gidan gaskiya, Allah ta'ala ya gafarta musu, ya yafe musu, ya ji kansu, ya tausafa gare su. Muna roƙon Allah ta'ala ya mana gidan dogo samanta ƴaƴa, kasanta ƴaƴa, tsakiyanta ƴaƴa. Ya mana baiwa da rayuwa akan hanyar sama daidaiciya. Idan lokacinmu ya zo, Allah ta'ala ya sa mu fita a cikin duniyar nan muna halin muminai. Mu fita a duniyar nan muna halin jama'ar da Allah ta'ala yake son su. Yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na 18 ko ga wata na Ramadan hijira shekara ta 1447 insha Allah. Darasin mata yau wanda muka yi da hantsi shine na jajibere. Gobe insha Allah za a rufe tafsiri na iyaye mata, saboda ya zo dab da kwanaki 10 na ƙarshen Ramadan. Kwanaki ne da ake so a kwana ana sallah in Allah ya bada iko. So gara a fara rage dan nauyin da ke kai sai ya zama an samu dama na yin ibada. To muna roƙon Allah ta'ala ƙoƙarinmu da muka yi a wannan wata duk da kasa wasu Allah ya karɓa, wurare da muka kasa kuma a matsayinmu na ƴan adam Allah ta'ala ya yafe mana gabaki daya. In akwai tambayoyi masu ma'ana ma iya farawa da su ko? To an samu ƙarin midiya da ke sanya tafsiri ran ƙarshe mun tsaya a na 103. Yau za mu tashi a kan na 104 wanda ya ɗauki nauyi shi ne Senator Shehu Buba Umar Modibo kenan. Shi ne a Mahanga TV Jos daga ƙarfe 8-9 na dare. To Allah ya biya da gidan aljanna duk wanda suka dauki nauyi tun daga na farko zuwa na 104 nan, Allah ta'ala ya biya su da gidan aljanna, ya jikan magabatan su, zuriyar su Allah ya albarkace ta, bukatun su a wurin Allah ta'ala, Allah ta'ala ya biya musu. In akwai tambayoyi masu ma'ana sai mu koma cikin su. Abubuwa da suka dame mu a Najeriya Allah ya magance mana. Abin da ya shafi matsala na tsaro, lalacewar tarbiyya, abun da ya shafi na kuncin rayuwa da ake ciki da makamantansu, Allah ta'ala ya kawo mana dauki. Waɗanda alhaki ke cikin hannunsu, Allah ta'ala ya kara musu kaimi wajen ganin an magance matsalolin. Na'am.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita perlu menunjukkan supaya kepada amanah yang bukan izin jangan kita sebab
to bismillah kar kuma ka cinye lokacin a bayani
wallahi take cewa suna mahaifinsu ne
ba su sallama ba
sun yi sallama bayan sun yi sallama suka yi malam fatan alkhairi
sai ka karanta fatiha ka karka karanta sallama yana da muhimmanci
wallahi suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
muna wa prof da alaramma wato fatan alkhairi Allah ya ji gan iyaye
to ni da aramma muna amsawa insha Allah ta'ala shi ma aramma ai babban honorable ne kuna rage mai daraja ba ba ruwa nan yayi kushi da ku
mallan take suke cewa a mahaifinsu ya bar gida tun 2003
na 2003 shekara 23 kenan bismillah
mahaifinsu ta yi iya kokarin ta ga cewa ta san inda yake ko kuma ta san halin da yake amma abin ba ta samu daman sani ba mutane suka ba ta shawari tun a karan farko akan ta je ta sake yin aure wato ta je ta kai kotu a raba aure ta yi aure
da ɗaukaka sauti
to ita kuma tana jin kada ƴaƴanta su shiga wani hali bayan ta je ta yi aure sai ta ki yin aure ta ce sai ta tsaya zama alƙawari ba za ta yi aure ba za ta jira har lokacin da Allah zai bayyana mahaifinsu to shine suke tambayan malam irin wannan abin da ta sauka ya halatta a musulunci ko kuma wani shawara malam zai ba su a takaice
Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala cikin al-Mughni al-Mughni kala biyu ne akwai sabon bugu mai volume 10 akwai mai volume 15 mai volume 10 din a volume na 8 a ciki namba na 208 da 209 yayi magana akan matsala irin wannan ita ake kira imra'atul mafqud wato iyalin wanda yake mafqud aka rasa shi mafqud din ismul mafqul ne wato shine kaman a ce object din an rasa shi maganar da Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ya bayan mun fara jajanta mata akan jarraba wanda ta shiga Allah ta'ala ya bata lada a ka'ida na malamai mafiya yawa sukan ce za ta jira wanda mijinta ya bata ne na shekara hudu in ta shekara hudu bai zo ba tana iya zuwa wurin alkali ya sake ta ya sallame ta a kashe auren sannan tana da zaɓin an kashe auren ko ta sake aure ko ta zauna haka babu igiyar aure a kanta in kwa ta ga dama tana iya zama dukkan tsawo ta jira shi da mun cewa shekara hudu don a sawwaka mata ne in ba za ta iya zama babu aure ba saboda yau da gobe sai Allah to anan kuma Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala da cewa in kuma ba ta da damuwa na auren to su an ba wa alkali dama shi ya duba menene maslaha gare ta idan alkali bayan shekara hudu ya ce mata kina da bukatar kashe auren ta ce a'a ya ce to ya halatta a batta da auren ta ba ki cutuwa eh ba da cutuwa shi kenan sai ce ci gaba da zama da igiyar auren ki idan tana zaune da igiyar aure tana daukar nauyin kanta yace sai daga baya mijin ya dawo to haƙƙinsa ne duk abin da ta kashe na kuɗi sai ya biya ta don daukar nauyinta haƙƙinsa ne ba naka bane idan kuma daga baya sai aka ji labarin ai da ransa ya ki dawowa ne yana ina aka ce an ji shi canjan mai na a Chad ya ji ya maka ne har ma ana an yi hoto da shi amma ce kar a fada to anan ana da iko alƙali sai ya sa a masa takarda sai a ce masa ya dawo gida ya zo ya dauki nauyin iyalinsa mafiya yawa a ba shi wata hudu in bai dawo bayan wata hudu ba alkali sai ya kodishin ya ce ya raba auren sannan sai a mata takarda a ce nauyinta da ta zauna take jiran ka na shekara kaza dole sai ka biya don da igiyar auren ta zauna a wata hudun nan za a dawo da matsalan kan ila ne lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna allaha Gafurur Rahim cikin Baqara aya ta 226 to anan wurin sai a dawo da abun ya zama wajen ila sannan kaddara kuma bayan ta zauna shekara hudu sai aka samu ai tun da ya fitar ma rasuwa ya hatsari yayi kawai aka rasa ba a san waye ba aure kawai aka binne shi a bakin hanya ko suka kai shi makabarta suka binne to anan sai a ce za a raba gado za ta fara takaba daga a ka'idar takaba daga rasuwar ta shine takabanta ba sai ta jira ba daga rasuwarsa shine takabatan an samu daidai to anan kuma zaman da tayi na shekaru ta dauke da nauyin auren sa akai anan malamai suka ce kuma kamar Ibn Qudamah rahimahullah yace a wannan hali kuma za a cire hidimar da tayi daukan nauyin kanta a cikin gado gabanin Araba saboda wannan period da tayi tana zaune a cikin haƙƙin daukan nauyinta a kansa ne ba a kanta ba so ala ayi halin zabi na mahaifiyar ku ne abinda ta muku kara ta muku iyaka kuma daman iyaye mata na tarihi sun fi maza dewa tausayi amma duk da haka ana samun wasu mazan da suka fi kuma matan tausayi akwai su amma a cikin jinsin mata an fi samun yawan tausayi fiye da a cikin jinsin maza so kula ga wannan kuma sai ku zama masu tarbiyya gare ta da biyayya da kyautatawa saboda shekara 23 tana zaune dan ku kuma ba nan ba su iya tana ta muku addu'a Allah ya sa ku zama masu albarka Allah ya taimake ku Allah ya kaza wanda siffar iyaye maza da mata na kwalai suna addu'a ga zuriyarsu wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi haunan tun daga kan aya ta 63 har zuwa ta 74 walladina yaquluna rabbana ablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama babanku idan ya rasu Allah ya gafarta masa in yana rayi Allah ya bayyana shi abinda mahaifiya ta yi daidai ne in kuma tana da bukatun tsaye da auren sai a je wajen alƙali ya raba auren wallahu ta'ala a'lam
bayan mai tambaya ta kace yace assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
Allah ya kara wa malamin lafiya da alaramma da injiniya amin ya hayya ya gaba yake cewa malamin
wani amin ya hayya ya gaba dan an yi attachment din ka mu boye wa duk aina zali kai dan palliative ne yake
malamin wani dan uwa ne ya kada mutane biyu kuma sirra shi ne muke so mu tsaya zai kafara azumin 16 zai yi ko na 120 a shawarwa lafiya daga Mahmud Ahmad Ali Iskara
akwai nurun aladdar na Sheikh Abdul Aziz bin Bas rahmatullahi alayhi a halka ta 408 a nurun aladdar yayi magana mai tsawo akan matsalar da ta shafi diyya da kuma kafara na azumi akan cewa mutum ya kashe mutane da yawan gaske ko adadi mai yawa kafara ta azumi 60 zai ko zai ninninka a magana mafi inganci ya ce idan mutum ya kashe mutum hudu dan wanda ya tambayar ya ce hakari aka yi ya zama sadadin kashe mutane hudu sai ya ce za ka yi azumi ne 60 60 60 60 62,120 62,120 an hada su ya zama 240 ya ce azumi 240 ne a kai ya yi istinbatin wannan daga ayat da Allah ta'ala ke cewa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'mina karshen ayat yace fa man lam yajid fa siyamu shahrayni mutatabi'aini taubatan minallahi a cikin suratul nisa zai zama aya ta 92 kenan sai ce anan kaga ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan akan mu'mini ɗaya ne aka ce kai azumi 60 sun yi zama mu'minai biyu azumi 120 mu'minai uku azumi 180 mu'minai hudu azumi 440 ba 240 mu'minai biyar azumi 300 mu'minai shida azumi 360 mu'minai bakwai azumi 420 bari mu bashi a wurin ai ko adadin san mai bakwai ne ko ta bashi a wurin wannan shari'a ta gallaza dan mu yi kaffa kaffa wajen kuskure da gangancin kashe mutane ne ba wai don a cutar da mu dan wannan ne za ka kula ga wannan ce idan adadi ya inganta ya karu a magana mafi inganci adadin abin da za a yi na azumi ninkawa ake ce wannan shine kauli rajihi in ba a manta ba shekara biyu da suka wuce ba na yi magana mai tsawo akan kisan da ake yin diyya da wanda ba a yi da wanda ake kafara da wanda ba a yi idan direba yana tuka mota yana jin bacci bai tsaya ba sai ya kashe mutane akwai kafara a kansa in direba bai iya ba bai da license sai ya tuka mota ya kashe mutane ba a bashi license ba akwai kafara a kansa idan an ce masa tayar nan ba ta da kyau kar kai dogon tafiya da yadda sai ya yi ya je hatsari dalilin tayar mutane suka rasu akwai kafara a kansa don me don akwai wani bangaren ganganci na negligence daga gare shi amma kaddare yana tuka mota kawai akan hanya sai ga rami da ba a tsammani ko kuma yana isowa gada sai ga ta yanke kokarin kaucewa ko ya taka burki ya tsaya sai motar ta juya sai ta fada rami sai jama'a suka rasu anan babu kafara akan sa dukkan abin da yana babu kasawa daga gare ka a tuki kaucewa kai dinka ka kubutar da rayuka sai tsawai ya faru anan ba a kafara a kafara za ka yi ne inda ya tabbata akwai wani abu naka na wuce gona da iri da ka yi kamar a ce kar a wuce 120 per hour kilometers a nan sai kai ka kai 130 ko 140 a nan akwai kafara saboda mai saboda ka yi gudu na wuce iyaka ko kuma a samu negligence rukun sakaidar kashi ta bangaren da motar ba burki ko tayinta babu lafiya ko baka iya ba ka shiga ka tuka a nan a magana mafi inganci akwai kafara wallahu ta'ala a'ala a'ramma yau za mu tashi akan darasi na 18 insha Allah muna cikin suratul nisa al'amarin da ya shafi rabon gado mun tsaya karshen aya ta 11 ina ga sai mu yi da gaggawa mu fita daga ayar mu shiga ta 12 ita ma in zai mu yi da gaggawa mu gama ta mu shiga ta 13 ko
na'am a'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث من ما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
أنا ما دي أطيبه bazan fara ayar ba karatun jiya da shekarar jiya bari na kammala iya karshenta don shi Qur'ani in kace bari mu yi waiwai a dinga fiya in muka yi wasa ba za mu fita cikin ta ba yau ma eh saboda shi Qur'ani kullun ka zo ka zauna al'amuran ƙara zuwa suke yi kuma suna da munasaba so garan ƙara sa iya karshen aya din aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a faridatan min Allah innallaha kana aliman hakima Allah yace aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku la tadruna ba ku sani ba ayyukum aqrabu lakum naf'a wanne suka fi amfani gare ku babu wanda ya sani sai Allah faridatan min Allah wannan gado da aka ce ku raba farilla ne tilas ne hukunci ne daga wurin Allah innallaha lalle Allah kana ya kasance aliman mai ilimi ne hakiman kuma wanda yake mai hikima a cikin hukuncinsa karshen ayar nan kamar yadda Muhammadu Aminu Shankifi rahmatullahi alai sahibu abwa'il bayan fi idahil qur'ani bil qur'ani yake fada yace tana kata wata al'ada ce da ake yi ta jahiliya da muka fara magana akan ta shine cewa a jahiliya ba a ba wa mata gado a wani lokaci uwa ma da ta haifi da ba a ba ta gado yadda da ya haifa ba a ba ta gado in akai abin da ya shafi ɗan uwansa mata da suke da haƙƙi duka ana denying ɗinsu wannan haƙƙin nasu na gado da Allah ta'ala ya saukar da Qur'ani sai ya ce iyaye matan nan a ba su a jahiliyar a wasu ƙabilu kuma su matan ma ana raba su a gado in mutum ya rasu da matarsa da ƴaƴansa matan an zo raba gadon su ma suna cikin dukiyar gado da ya mallaka dan ana daukar su a matsayin asset ne nasa so da ka su ma rabawa ake da su abu na farko da musulunci wa iyaye mata na gata shine yace su ba za a raba su a cikin dukiyar gado ba su ƴan adam ne masu ƴancin kansu ba dukiya ba ce gata na biyu kuma in ma an raba sai a ba su. In a wani wuri ya ba wa namiji fiye da mace, akwai kuma wurin da Allah ya ce maza da matan a daidaita su daidai wa daida. So sai Allah ya hana wannan hukuncin nasu, sai ya ce aba'ukum, kalmar aba'ukum din nan tana hada uwa da uba, wato iyayenku mata da iyayenku maza, wa abna'ukum da ƴaƴanku maza da mata, ba ku san wanne ne aqrabu lakum naf'an ba, babu wanda ya san waye a cikin su yafi kowanne amfani gare shi. Allah yana iya kaddara a rayuwa uwa da ake raba ta a gado ko wani abu mai kama da haka ya zama ta fi amfani ga ɗafiye da uba, ko ta ɓangaren tarbiyya ko ta ɓangaren yi masa addu'a ta alkhairi. Kana iya haifan ƴaƴa mata da maza, sai Allah ya kaddara wasu matan sun fi albarka akan maza. Kuma kamar yadda na faɗa, ana samun maza da yawa da ke da albarka da jinƙai da tausayi, amma an fi samun jinsin mata da wannan, musamman a waɗannan shekaru na baya-bayan, mata da dama sun fi jinƙai ga iyaye fiye da maza, tare da cewa ba na kokwanto akwai maza masu jinƙai matuƙa da gaske da wasu sun fi matan ma, duka ana iya samu. So anan aba'ukum wa abna'ukum, a cikin iyayenku maza da mata da ƴaƴanku maza da mata, babu wanda ya san wanne ne ya fi amfani gare shi. Wata ran ɗan da ka fi wahala a kansa ba shi ne zai zama mai tausayi gare ka ba. Musamman iyayen da suka manyanta, sai ka waye gari ƴaƴanka da farko ka fi hidima a kansu. Tun kana maybe kasuwa kana da arziki ka wahala a kansu, ƴaƴanka ƙanana kuma ka yi ritaya ka tsufa manage kake, sai wani ɗan ƙaramin ɗan ya zama mai tausayinka fiye da babban da ka yi hidima a kansa. Don ba wai hidimar da ka yi wa ɗashi yake zama daidai da kuma amfaninsa gare ka ba. Wani ɗan kai ka bautu masa amma sai ka rasa kai me yi maka, wani ɗan kuma tausayinsa kake ji tun haihuwa baka samu ikon mar ba, shi kuma sai take da jinƙai zuwa gare ka. To haka a mata, matan da kuke rabawa a gado, mai iya yiwa ne wata ƴadda tausayin mahaifinta ko mahaifiyarta fiye da yadda ɗa yake tausayi? Shi yasa Allah ya ce babu wanda ya san wanne ya fi amfani. Wannan hukunci ne na Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan fa muna raye a duniya, yanzu akwai wanda ɗan da tun da babansa ya rasu aka gama karɓan gaisuwa ya aka watse, bai sake tuna uban a addu'a ba. To baba sai yana sallah ya tuna ba? To yana can yana niga ko ya zama bandit ko kidnapper, wa yake maganar addu'a tare da shi wa iyaye? Amma ƙanwarsa tana nan kullum ta yi sallah sai ta yi wa babanta addu'a, a dare sai ta yi wa babanta addu'a, kai ha sadaka take cewa Allah ya kai ladan zuwa ga babanta. Shi yasa Allah ya ce ƴaƴa idan kuna haihuwa kar ku riƙa kuskuren fifita wani jinsi akan wani jinsi, wallahi babu wanda ya san wanne zai amfana da shi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu ƴaƴa biyu ne, wani tun da babansa ya rasu bai taɓa masa addu'a ba, wani kuma tun da ya rasu ba a taɓa wurin da bai addu'a Allah ya ji kansa ba. Shi yasa kuna raye ma ba ku gane wanne ya fi amfani, balle ba ku raye kun koma zuwa ga Allah. So da haka tsakanin ƴaƴa mu daina bambance wannan ɗan da wannan ɗan, mu ɗauki ƴaƴanmu dukkaninsu ɗaya ne, maza da mata, kar mu nuna jinsin namiji ya fi jinsin mace. Kamar yadda Sheikh Salman al-Audi ya kawo Risalatun ila al-Aba, a cikin maganar da yake yi yake cewa a wata kissa da ya kawo tun wajen 1988, ya ce wasu mutane ne mai ke faruwa, uba ne, matarsa ta haihu na farko mace, na biyu mace, na uku ya kusa ta ce kar a ƙara mace, ta haihu mace, na huɗu sai ya ce idan ta sake haihuwar mace, in dai ba wani taimakon Allah ba aure ya ƙare. Ta je asibiti tana naƙuda ta haihu, ana tana haihuwa a cikin wannan hali na bala'i, tana tambayar ainihin ungozo manta me aka samu, ta ce mace ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yau ta shiga wuta. An yi warning ɗinta, an mata kaza da kaza, ungozo man ta ce waye miki warning, ta ce mijinta da ya ce zai iya sallamanta akan wannan, ta fashe da kuka a halin. Sai ungozo mace je ta gaya babban likita, sai ya ce to kar ku gaya wa ba shi mijinta idan ya zo a hadan da shi. Yana zuwa ya ce a shigo da juna su a kawo shi, ya ce to congratulations, ya ce me ya faru, ya ce ka samu ɗa namiji. Oh, yana murna yana farin ciki, zo daman I won her, na yi warning ɗinta, to kaga ta yi complying. taji da'a kenan taji haza naga in ji bahaushe taji haza sai yace amma kuma an dan ya zo da wata babbar jarrabawa na farko gaskiya dan makaho ne na biyu mun yi testing airdrop din sa baya jin magana kurma ne sannan hannunsa ɗaya ne yake amfani ɗayan ya zo da shi a lalace bayi kafafuwansa dukkaninsu guda biyu gaskiya ba za su yake sai ce to wannan ka ai gare mata lafiyayya wallahi tallahi gare ai mata lafiyayya wallahi tallahi mata lafiyayya yace ba nabi zai kake so yace a shi wallahi gare mata wallahi yace ka tabbatar mata tafi yace wallahi mata lafiyayya tafi yace to alhamdulillah mata aka samu lafiyayya sai ce alhamdulillah alhamdulillah wallahi wannan yaji wallahi wannan alhamdulillah Allahu akbar Allah shi yasa wai mu har Allah muna masa wayo naga karka kuskura ka rika cewa wai kai baka son ƴaƴa mata sai maza wallahi kuskure ne Allah ya san wanne ne mai amfani gare ka ka tabbatar kawai kai ka roki Allah alkhairi karka kuskura a rayuwar da addu'arka Allah ka bani maza zalla ba za a baka maza zalla su zama ƴan duniya kawai in zaka roki haihuwa ka roki Allah Allah ya baka zuriya mai albarka jinsin barwa Allah ya yi abin da ya ga dama wallahi ba naka bane duk dan adam yana son ya hada maza da mata amma wallahi karka ba wannan priority roki Allah alheri kawai ya baka duk wanda ya san shi ne mai albarka gare ka in ka roki Allah ka huta ko me ya bayar sai ka ce addu'a da ta karbo abin da ya ban shine alheri amma lokacin da ka fara cewa namijin an samu mace sai ka fara kushi to yanzu matsalar ma shi ne duk lalacewar mazan nan shi ne zai ba ta sha'awa yanzu dai kashi 99 cikin ɗarin ƴan terrorism maza ne kidnappers ne yanzu da suka ishe mu a arewa mata ne ko maza bandits ɗin nan da Allah maza ne ko mata duk wani category da ka ɗauka na bala'in da mazan su suke yi wannan ba iya nufin ina aibata jinsin mazan ba ne don a cikin mazan aka samu gwani Abdullahi Abbazariya the honorable himself a cikinsu aka samu manyan mutane masu albarka ba abinda kawai nake nufi shine kar mu gina hukuncin roƙon ƴaƴa zuwa ga abinda ranmu yake so mu bar Allah ta'ala ya bamu abinda shi ya ga dama ya dace ya bamu don haka faridatan minallah raba gado da Allah yace a daina raba mata a gado kuma a basu raban gado wani hukunci ne kaso ne na farilla daga wurin Allah inna Allah lalle Allah ya kasance aliman mai ilimi ne da yace a bawa matan nan da ilimi yayi hakiman kuma mai hikima ne babu wani hukuncin Allah ta'ala da babu wisdom a cikinsa ko ka gane hikimar ko baka gane ba wallahi babu wani hukunci na Allah ta'ala da babu wisdom a cikinsa kuma Allah ta'ala ba mutum bane dan adam ma yana abu ka gagara gane ya bare Allah subhanahu wa ta'ala kawai abinda ake hukuncin Allah ta'ala shine a sallama duk abin da ya mu ce kawai sami'ina wa ata'ana ya Allah mun gode maka akan haihuwan ƴaƴa maza da mata da ka babu Allah ta'ala ka albarkace su na'am
ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم
جزاكم الله خيرا آية 12 سورة النساء yadda na faɗa nace akwai manyan ayoyi guda uku da suke karantar da hukuncin gado wacce muka kammala ta yanzu aya ta 11 a nisa'i ita ce irsul usul wal furu shine gadon tushe da reshe wato tushe iyaye reshe kuma yaya wannan ta biyu ita ce kuma da take magana akan irsul zawjaini wa auladul wato gado na ma'aurata biyu da kuma ƴaƴa ta bangaren uwa sai ta uku ita ce ta karshe a cikin suratul nisa aya ta 176 ita kuma cikin ainihin irsul ikhwa min ghairi al-um shine gadon ƴan uwa amma ba ta bangaren uwa ba sai dai ta bangaren ashiqa ko kuma li'abin wato ta bangaren baba ba bangaren uwa kadai ba shine min ghairi al-um kenan mafu tayyib wannan hadisi da zamu tashi akan ta aya ta 12 ko zamu dora akan ta tana magana ne akan gado na mata idan mutun ya rasu ya bar mace ko mata ko kuma mace ta rasu ta bar miji to wannan shine hukuncin in muka yi sai mu dora da akan hukunci na baya Allah ta'ala yace walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun فلكم الربع مما تركنا من بعد وصيه يوصين بها او دين wannan shine gaban farko Allah yace walakum kuna da nisfu rabin ma taraka azwajukum abinda matan ku suka bari anan azwaj iya koma zuwa ga iyaye mata ne kamar yadda na faɗa tun farko cewa zawjun namiji ne zawjun mace ce asali malaman gado ne suna da jadwali da suke yi na raba fara'id to anan ne sai su suka zo suna rabawa suka yi kolum sai su ce zawjun zawjun ainihin abun ummun zukurun unasun haka suke yi to sai suna samun rudani sun kira mace zawjun namiji zawjun sai suka fara sawa mace wannan ta marbuta din sai su ce namiji zawjun mace zawjatun sai suna kara ta'un a ƙarshe dan ya taimaka musu wajen sauwaka raba gado din gidan suna yin jadwali wato table na rabo amma asalin standard larabci ba bambanci tsakanin namiji da mace zawjun ne zawjun ne kuma aya ta farko ai ta nuna mana a suratul nisa din ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawja kaga zawja hali aka hadice matar wannan ran na annabi adam ba a ce zaujata ba sai aka ce zauja adam menene dan da mun zaujin din mace ce don haka walakum nisfu ma taraka azwajukum kuna da rabin abinda matan ku suka bari illam yakullahunna waladun matukar su matan ba su rasu sun bada a duniya ba idan mace ta rasu ba ta bada a duniya ba to anan mijinta a cikin abin da ta bari na kudinta da kayan ɗakinta da komai shi kadai yana ɗaukar kashi 50 cikin 100 wannan za a ɗauka gaba ɗaya a ba wa miji ne shine illam yakullahunna waladun sai Allah ya ce fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna idan gabaninta rasu ta haihu tana da ɗa rayayye to anan wurin kuma a ka'ida miji zai tashi daga rabin dukiya kashi 50 cikin 100 sai koma rubu'i shine kashi 25 cikin 100 abin da ta bari shine fraction din sai a ce 1/4 ya tashi daga 1/2 ya koma 1/4 a gadanta amma anan Allah ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan an wanzar da wasiya da kuma bashin da ake bin su Qur'ani yana emphasizing yana ƙara bayani in ya faɗi a raba gado sai ya ce bayan wasiya da bashi jiya nayi magana mai tsawo cewa bashi ake fara biya kamar yadda Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullah qada bid-daini qabla al-wasiya manzo Allah yana fara biyan bashi ne gabanin ayi implementing azartar da wasiyar da kai so da haka in mutun ya rasu abu na farko sai a duba waɗanda suke bin sa bashi sai an tantance an bincika musamman irin zamani ne yanzu da wasu kudi suke bautawa in ba a tantance ba wani kawai zai zo ya ce yana bin sa bashi wannan ya taɓa faruwa ba laifi da kawo kissa Allah ya ji kamar gayi baban mu Sheikh Abubakar Muhammad Gumi lokacin da yake kagin Kuba kaman title da ake aiki da shi a da wanda wasu malamai ba su kika goyen bayan sa ba a yanzu Allah ya gafarta masa wani allaji ya rasu a wancan lokacin tun a jihar Kaduna ba amma yanke katsina ba a cikin ta da ya rasu yana da kuɗi da yawa sai wani mutum ya zo shi ya zo ya ce wallahi yana bin mamacin nan bashi ƴaƴansa suka sanar suka ce duk wanda suke bin baba bashi na kasuwanci ya bana wasiya gashi a rubuce kai babu kai a cikin ce shi yana bin bashi akai ce wallahi shi yana bin sa bashi suka ce to babu kuma ba any evidence suka ce ba mu ma san ka da shi ba zai ka bi shi irin wannan bashin kuɗi mai nauyi ko ba da bi sa bace sai ya karbi kuɗi sai dai na harkan kasuwanci ina kai kasuwanci wani kaya ka kawo wurin sai ya ce yana bi me shaidan sa sai ya ce wallahi a je kabarin sa sai ya samu wani alkali a wani ƙauye a wancan lokacin ina kiyaye da sunan ƙauyen sai dai ba zan faɗa ba kan na kawo wani darasi mara daɗi ga ƙauyen da ba da sunan sa zan ɓoye sunan alkalin ƙauyen sai ya ce to a tafi kan kabarin aka je makabarta da ƴaƴan su magadan da alkali da wanda yake da harkokin bashi yana zuwa makabarta ya ce masa Allahu wane wai sai ya amsa ya ce na'am ina bin ka bashi sai ya ce eh nawa ne sai ya faɗi kudin kamar yadda ya faɗa alƙalin ƙauye ya kalli yara ya ce to gaskiya ni aurina hujja ta kare a nan in dai yana kabari har ya kafa hujja to ai babu wani abin da ake nema na hujja da ya wuce wannan dole za a bayar yaran suka ce gaskiya ba su gamsu ba su suna da yakinin ba gaskiya ba ne sai suka garzaya suka taho wajen malam yana Kaduna aka masa abin sai ya ce kun je makabartan ke ya yi magana ya ce sai ya ce a kira shi alkalin ƙauyen da mai kuɗin da ƴaƴan aka kira su ya ce a sa jadda shi za a je makabarta suka je makabarta da malam ya je ya tsaya ya ce to kira shi ya kira mutumin Allahu wane ya ce na'am kamar yadda yake riyawa ina bin ka bashi ya ce na'am nawa ne bashin sai ya faɗi kudin sai alkalin ƙauyen ya ce malam ai za ka yaba ka ya faɗa malam Gumi sai ya ce kaljiwa ya kalli yara sai ce wa yara to tabbas babanku da gauya ga zaman kabari in dai za a zo makabarta a yi taɗi da shi a yi tambaya ya amsa to ai gara mu tafi da shi gida kawai ya zauna in dai mutum ya rasu za a rika taɗi da shi yana ba da amsa to me manufar binne shi ai babu dalili in dai mahaifinka ya rasu amma ana taɗi da shi duk tambaya zai ba da amsa ne fa za ka tije shi kuma har ya faɗi sunanka za ka tsaya da da shi gida wanda ya ce yaro yara babanku ne goma gida babu kasar abin shi a nan wurin amma da bara ya musu sai ya ce to a tona kabarin ana fara tona kabarin sai aka samu wani haka kaman abin da ake kira abin na ruwa da ake yi tulu an sa wasu abubuwa na ganyayyaki da gashi da kaza a ciki ana samu ba a shiga cikin kabarin ba a kan kabarin a ciki sai mali ya ce a ɗauke abin aka ɗauke sai ya ce a faffasa aka faffasa sai ya ce a maida ƙasar aka maida ƙasar sai ya ce to kira shi yanzu Allahji shiru mali ya ce to ya daina amsawa yanzu sai a koma gida na baka sati sai ya sake amsa sai mu dawo in bai amsa bayan sati sai a je a raba gado babu kai to da ya sila ne ba a ƙara jin duniyarsa ba ya gudu to shi yasa wani abu na addinin kuma sai da hankali da sanin ya kamata in dai mutum zai mutu a kabari kuma a rika kiransa yana amsawa to tun me yasa za a bashi a kabarin so a ka'ida rabon gado idan za a yi mace ta rasu ta bar miji a baya babu ƴaƴa mijin yana da kashi ɗaya cikin biyu idan akwai ƴaƴa me za a bayar za a ba da ɗaya bisa hudu to yanzu ga misali mu ƙara fitar da misali don ya fito fili mace ta rasu daga yin aure ba ta daɗe ba sai ta rasu ko aikuwan farko da juna biyu ta rasu wanda abu ne mai faruwa sai ta bar mijinta da babanta da mamatta yayin za a raba gadon da wanne za a fara cirewa na'am menene gadon mamatta na'am ɗaya bisa uku menene gadon mama akwai baba ɗaya bisa shida ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث wannan shine aya ta 11 kaga anan wurin mamat tana da wal oba nawa 3 mijinta yana da me wal oba 2 rabin dukiyar to gida nawa za a raba dukiyar
6
Allah ya muku albarka za a raba ta gida 6 adan mijin sai ya dauki bangare 3 a cikin 6,060 sai ya dauki 30 afuwan mijin zai dauki nisfi 30 mamat za ta dauki kashi 1 cikin 6 dubu nawa 10,000 baban sai ya dauki nawa 20 abun da ya saura shi zai dauka kawai bin asaba shine magana duk abun da ya saura zai dauka da me da tafsir da asaba to kaddara da mace ta rasu sai ta bar miji da ƴaƴa maza uku da ƴaƴa mata uku ta bar miji ta bar mama ta bar baba nawa ne fraction da za a raba gado
sima shida ne a ya wuce shida mama mama
akwai mama akwai baba akwai miji akwai ƴaƴa ara ma in ba a so wani abu ya saura ka sake tunani akai ai kaga akwai 4 akwai 6
okay
akwai 4 akwai 6 zaka duba LCM son samu abinda zai shiga the lowest common multiple LCM din dole ka duba wanda 4 and 6 za su shiga ciki sannan akwai ƴaƴa za a raba 12 ne a nan LCM din ko kuma ya fi dacewa a raba shi 24 saboda adadin ƴaƴa wanne ya fi dacewa a nan wurin za a iya raba shi 24 a ka'ida uwa tana da 1 over 6 sai ka ce 6 into 24 nawa zai baka
4
zai baka 4 to a cikin 24 sai ta dauki guda 4 baba na da 1 over 6 sai dauki guda 4 a 24 an dauki yanzu 448 saura nawa
16
saura 16 miji a nan kuma zai dauki 1 over 4 4 into 24 nawa ne
6
to kaga uwa 4 a 24 uba 4 a 24 miji 6 a 24 so ka cire 14 saura nawa
10
saura 10 to a nan 10 din ƴaƴan su za su gaje ta bil asaba sannan ƴaƴa mata su ba su shigo cikin asaba dalilin me ƴaƴa maza to anan sai ayi lizzakari mithlu hadhihi al-unsayayn tunda maza uku ne mata uku misali sai a raba wannan din gida tara sai mata uku su dauki daya 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 sai maza su dauki biyu 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 kaga 6 ga uku tara ya kare amin ya hayyu ya kayyum zai iya fita na sanya zai iya fita amma wannan din ya bi sauki saboda yawan haka aka fi so a yi amma in aka sa a 12 ma zai iya fita din sai ya zama a 6 wannan ya dauki 2 wannan 2 mai kuma 4 ya zo ya dauki 3 kaga 2 2 3 ya zama nawa 7 remaining 5 to 5 din nan sai a raba shi gida da zai yayi ke san ce zaka iya canjawa din duk wanda yana iya yi ba so daka walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu'u mimma tarakna amma min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn bayan wasiya da suka yi sannan kuma walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn sai Allah ya ce sai kuma su mata idan miji ya rasu matanku suna da kashi ɗaya cikin hudun gado naku idan ba ku da ƴaƴa idan kuna da ƴaƴa mace za ta tashi daga kashi ɗaya cikin hudun ko ma kashi ɗaya cikin takwas shine walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum waladun fa in kana lakum waladun falahunna thumnu مما تركتم من بعد وصية توصين بها أو دين. مفهوم؟ توصون بها أو دين. So أنا أقول إن فرقه شيني يعني مثالي أتي نمي ديارة سي برمتش ماتش دي بري سي أوا سي أوبا بابو كما إعيا منين ربان أوا أتفيت نعم ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد فورثه أبوه فلأمه الثلث kaga uwa wani uba tiri shi kuma miji fa a afwan a ita mata fa tunda babu da tana da wani uba fofo sai uba yana da me
sauran
yana da saura yana da asaba to amma nawa za a fara cirewa anan
mata
na nawa za a fara cirewa za a cire a dunkule ne ko kuma za a cire a rarrabe a rarrabe akwai wanda za a ba wa asalin albaki ne shin sulusul baki ne za a bayar ko kuma rubu'ul baki ne za a bayar wanne za a fara bayarwa
sulusul baki
a ka'ida za a fara cire na mace sai ita uwar za a bata sulusul baki ko kuma rubu'u jami'il mal rubu'u jami'il mal din kuma shine sulusul baki din so duka abu daya ne so anan kaga miji yana da nawa a mace tana da 1/4 uwa tana da 1/4 amma na sauran abin da ya saura ko kuma 1/3 na dukkan dukiyar anan kuma fa ma bake fa huwa li aula rajulin zakar wannan hadisi na bukhari na 2732 ko muslim na 1615 sai a dawo baban anan sai ya gado bil asaba duk abin da saura sai ya daide shi idan kuma da ya rasu mijin ya bar ƴaƴa maza min babin misal ya bar uwa da uba da mata ko mata a ce mata biyu ko uku min babin misal da ƴaƴa maza shida da mata uku wanda za a fara cirewa nawa za a raba dukiyar kaga dai a cikin masu cin gado a nan wurin akwai matansa 1/8 akwai iyaye 1/6 wanne ne common LCM da 8 and 6 za su yi kaga ya zama 24 a nan to sai ka ɗauka ka raba dukiyar 24 iyayensa sai a ba su kowa a cikin su 1/6 1/6 6 into 24 ya zama nawa 4 sai a ba wa uwar nan guda hudu a ciki uba ma sai a ba shi 4 into 24 ya zama nawa 6 into 4 ya zama 4 kowanne shida shida kaga shida to saura kuma 1 into 8 into 24 nawa ya saura
3
ya zama 3 to 3 nan sai a ware idan mace ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu to za su yi tarayya ne akan 1/8 dukkanin su in ɗaya ce 1/8 in sama da haka ne to za su zama shuraka ne a cikin asumun din nan so kaga an cire hudu hudu uku ya zama nawa 11 saura 13 kaso 13 to nan kaso 13 maza shida mata uku maza shida 12 mata uku ya zama 15 sai a hada wannan kaso 13 sai a ƙara raba shi gida 15 sai mata uku su dauki ɗaya 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 sai mazan su dawo su dauki biyu 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 an kammala rabawa kenan mafu tayyib don haka a nan wurin ya zama kenan za a ba su asumun kamar yadda Qur'ani ya faɗa wannan misalin ya fito kuma Allah ta'ala ya ce min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn bayan wasiya da ku kuka yi wasiya da ita ku maza aw dayn ko bashi amma za a fara cire bashi ne a biya gabanin wasiya Allah ya ce wa in kana rajulun in ya kasance mutun ne yurasu kalala za a gaje shi na kalala gado na kalala shine mutumin da ya rasu bayi da usul bayi da furu wanda ya bar duniya bayi da tushe da ya saura bayi da reshe da ya saura mutum ya rasu ba uwa ba uba tushen kuma ya zama babu kakanni wato babu iyaye babu kakanni sannan babu ƴaƴa babu jikoki sai ya rasu shine kalala shine rajulun yurafu kalala shine irsul kalala man tuwfiya laysa lahu wusul wala furu' babu tushe babu reshe kawai waɗanda suka saura maybe ɗan uwa ne kawai ko cousins ɗinsa ko kuma maybe ainihin full brothers ɗinsa or sisters abin da ya kama da haka to a wannan shi ake cewa mutumin da ya rasu kalala ya rasu bai bar uwa da uba ba bai bar ainihin ƴaƴa ba gabaki ɗaya usul da furu'un nan babu ko ɗaya da ya saura da zai iya cin gadonsa kuma yana iya faruwa ana ma iya samun wanda ya rasu a rasa ɗan uwa na jinin ma babu don ya zama a faru a rayuwar zamani fiye yin halitta babu ɗan uwa na jini gaba ɗaya an rasa idan wanda ya faru ya za a yi ko da yake ba lokaci maybe a gaba ma yi magana a kai a ce mutum ya zo gari ko cirani ba a ma san kowa na ta ban yi rasu ya za a yi da dukiyarsa amin don haka in ya kasance rajulun ne yurafu kalala za a gaje shi kalala a wimra'atun ko kuma mace ce za a gaje ta kalala wato yurasu rajulun kalala a wimra'a ko namiji za a gada ko mace mace ta rasu kalala ba uwa ba uba babu kakannu babu da babu da babu jikoki to namiji ko mace amma walahu akhun aw ukhtun sannan yana da dan uwa ko kuma yar uwa dan uwa ko yar uwa a dan wanne ake nufi a magana mafi inganci ƴan uwa ko ƴar uwa ɗan uwa ko ƴar uwa yana nufin ta ɓangaren uwa kaɗai min ummin saboda me saboda ƴan uwa maza da mata a shikka da ake uwa ɗaya uba ɗaya da ƴan uwa ta ɓangaren uba su rabonsu ya zo a can da Allah ta'ala yake cewa wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisa'an falizzakari mithlu hadzil unsayaini to wancan yana magana ne akan ɗan uwa mutum ya rasu amma ba uwa ba uba ba kakannu babu jikoki to tunda babu su sai zama akwai ƴan uwa na ɓangaren uba ko kuma ƴan uwa da ake uwa ɗaya uba ɗaya to rabonsu yana aya ta 176 a nisa'i ta ƙarshe a nan in za a raba musu kuma za a raba ne lizzakari mithlu hadzil unsayaini namiji iya da rabon mata biyu amma a nan wurin yana magana ne a ga wanda suke li ummin shine falahu akhun aw ukhtun li ummin kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda yake karantawa matsala ce khilafiya wai da yana cikin qira'a mutawatirai ko baya ciki amma shin yazo karantawa yakan ce walahu akhun aw ukhtun li ummin saboda to wannan yana magana ne akan wanda suke kawai ƴan uwa da ake uwa ɗaya uba daban-daban to anan rabon su ake su ma suna iya gadan mutum a matsayin kalala anan Allah ta'ala yake cewa a wannan hali din falikulli wahidin minhum as-sudus idan ya kasance akwai namiji ko mace kowanne za a bashi me za a bashi sudusi su biyu mutum ya rasu ya bar mace ɗaya namiji ɗaya a dukiyar sai a ɗauki 60,000 ƴar uwarsa da suke uwa ɗaya tunda babu sauran magabata kalala ne magada babu sauran sai ta ɗauki 10,000 namiji shi ma ya ɗauki 10,000 a nan wurin a ƙa'ida ya zama namiji da mace gadin su daidai ne a nan kaga kenan ba bambanci shi yasa Allah yake cewa li kulli wahidin minhum as-sudus amma fa in kanu akthara min zalika in adadin su ya wuce biyu to anan fa hum shuraka'u fi thuluth gaba ɗayan su sai su bar wannan sai su dawo su ci gadon 1/3 na dukiyar a 60,000 sai a ware 20,000 sai a ce ƴan uwansa da suke bangaren uwa ɗaya 20,000 naku ne sai a je a raba da maza da mata daidai wa daida babu namiji da yafi mace a ciki anan ma min ba'di wasiyatin yusa biha bayan wasiyar da aka yi audayin ko kuma bashi ghaira mudar amma bashin da yake ba mai cutarwa ba, wasiyya da take ba mai cutarwa ba, in ya rasu sai an fara biyan bashi sai ai wasiyya. Abin da yasa shari'a tace ghairu mudar, ka'ida yana da wahala mutum yayi wa iyalinsa mugunta, ko mace ta yi wa mijinta mugunta, ko zai rasu yi wa ƴaƴansa mugunta, ko kuma yi wa iyayensa. Amma in ɗan adam ya ga ba uwa ba uba babu kowa, to irin wannan ɗan ƙundun bala ne, zai iya fantsamar da duk abin da ya mallaka kowa ya rasa. To a wurinsa ya zo ya ce zai bar naira miliyan 100, amma wasiyarsa shi ne miliyan 90 a je a gina sinima da shi a garin, miliyan 10 a ba waɗannan da suke uwa ɗaya ba ɗaya su biyun nan. Kaga wannan wasiyya ce mu zuwa, ko kuma kawai yayi wasiyya da abin da ya wuce kashi ɗaya cikin ukun dukiyar. Saboda idan mutum ya fahimci kowa zai rasa, bai da wani magaji, maybe ɗan wannan ma ba shiri suke ba, wani zai fantsamar da abin a wasiyarsa. To a nan a ƙa'ida idan yayi wasiyya da ta wuce 1/3 kashi da cikin uku ba za a aiki da ita ba, sai a dawo da ita ga 1/3. In kuma yayi wasiyya a je a yi wani aiki da yake ba na alheri ba ne, na sharri ne, to ba za a yi ba. Kai ko da ba wannan ba, yayi wasiyya ya ce in ya mutu a sayi mashina a ba wa bandit da kidnappers, a ka'idar musulunci ba za a yi wannan wasiyyar ba. Saboda me? Saboda abin da yayi wasiyya barna ne da cutar da al'umma, ba za a yi ba. Mafhum? Don haka wannan wasiyya ba za a implementin ɗinta ba. So wannan shi ake kira kalala. Amma wancan da aka faɗa da Allah ta'ala ya kira na maza da mata, wanda ba a kai muke ba, su a nan in an samu full brothers nasa ko wanda suke li'abin, to a nan suna koma matsayin su suke da asaba a kansa. Wato in an ce full brothers shi ne wa ko ƙani da ake uwa ɗaya uba ɗaya, sai a zo a ba wa mata rabansu, to a nan duk abin da ya saura shi wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya shi yake zuwa ya ɗaya da sauran dukiyar gaba ɗaya, yana iya ɗauka bil asaba. In kuma ya zama mace ɗaya ya bari wadda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko kuma uba ɗaya ita kadai, a nan za a ba ta sulusi ne. Idan ya zama tafi ɗaya sun kai biyu, to a nan ma fahim shuraka a fi sulus ne, a nan za a ba su mai sulusaini ne, 2/3 na dukiyar gaba ɗaya. A wannan wurin akwai namiji sai ɗauki sauran bil asaba. Ba mu iso ɗaya ba, ko ina yi ne don a gara fahimtar wannan ɗin. So da haka kenan ana iya samun gado da za a yi wanda ake uwa ɗaya namiji ko mace, ci gado ɗin kalala ne. Sannan kuma maza da ake matan da ake uba ɗaya suna iya ci, wanda ake uwa ɗaya uba ɗaya suna iya cin gado, wanda ake uba ɗaya suna iya cin gado duka. Akwai inda za a rasa wannan, sai a koma cikin baffanu masu ci gado. Mafhum? Tayyib. Don haka a nan wurin Allah ta'ala ya ce yusa biha, wanda aka yi wasiyya da ita ghaira mudar, amma ya zama wasiyyar da babu cutarwa a cikinta. Wallahu, shi Allah alimun mai ilimi ne, halimun Allah ta'ala mai tsananin haƙuri ne, da kuma overlooking kasawarmu. Shi yasa duk laifin da aka yi a duniya Allah bai cika kama mutane a duniya da abin da suka yi ba. Shi yasa malaman Qur'ani suka ce dalilin kafirci Allah bai cika halakar da mutane ba, amma dalilin udwan ƙetare iyaka kamar na zalunci mai ƙarfi ya karye mai rauni, to wannan akwai ayoyi da yawa da Allah ya rusu al'umma don wannan. Amma in kafirci ne sai ya bar mutum sai ya je lahira a kama shi da shi, amma udwan shi yake sa Allah ya halakar da al'umma ta ɓangaren da mai ƙarfi zai wuce iyaka ya yi ta cutar da masu rauni. Shi yasa cutar da masu rauni a society fitina ne. Allah ta'ala ya kare mu daga wannan fitina ne. Ina da sai mu dakata a nan wurin insha Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidul Majid. Wallahu ta'ala a'lam.